sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol da Niyya, sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Ma sauraro, Tamar Abadi ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Tamagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatun mu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Jamhuriyar Niger ta bayyana cewa za ta ƙara matsakaimi ga faɗakar da jama'a kan illolin cin hanci da rashawa. A Najeriya kuma al'ummomin karkara a jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin kasar na kokawa da rashin hanyoyi da kuma ruwan sha. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaɓen da aka yi a ƙasar a watan jiya. A wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ƙi amincewa da wani yunkuri na soke nasarar Biden da ya samu a jihar Pennsylvania da ke gabashin ƙasar. A wani taƙaitaccen hukunci ranar Talata, kotun koli ta yi watsi da bukatar da 'yan jam'iyyar Republican na Pennsylvania suka gabatar na neman soke zaben Biden na ƙuri'u 81,000 a jihar, wanda shine karo na farko da babbar kotun kasar ta yanke hukunci kan zaben. Hukuncin shine na baya-bayan nan da aka samu na ƙarar raki masu yawa a duk faɗin kasar ga Trump da yakin neman zaben sa, yayin da yake kokarin ci gaba da kasancewa kan mukamin sa na wasu shekaru hudu. Fafatawar shari'a da ake a kotu na zuwa ne yayin da aka shirya ranar Litinin za a kada ƙuri'un kwaleji waɗanda ke tantance wanda ya nasara a zaben shugaban ƙasar Amurka, kuma mai yiwuwa a tabbatarwa da Biden ƙuri'un da ya samu 306, wanda ke zuwa daidai da ƙuri'un da Trump ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya ayyana cewa ya yi nasara da gagarumin rinjaye akan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗan zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya faɗi jiya Laraba cewa lamarin harajinsa suna ƙarƙashin binciken gwamnatin tarayya, lamarin da ya sake bankaɗuwar tambayoyi game da harkokinsa na kuɗi batun da bai yi tasiri ba a yaƙin neman zaɓen mahaifinsa. A cikin wata sanarwa da ofishin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden, Hunter ya ce ya samu labarin binciken ne a ranar Talata, sai dai bai yi bayani dalla-dalla game da lamarin ba. Na ɗauki wani al'amari da matuƙar mahimmanci, amma ina da ƙwarin gwiwa cewa ƙwararren bincike da cikakken nazari na zahiri game da wannan al'amura za su nuna cewa na gudanar da al'amura na bisa doka da yadda ya kamata. Game da amfanin ƙwararru masu ba da shawara akan haraji, in ji shi a sanarwar. Hunter Biden ya rade yana takun saka da shugaban Donald Trump da magoya bayansa, waɗanda ke zarginsa da cin ribar alakar siyasa da yake da ita. Trump da magoya bayansa sun kuma gabatar da zarge-zarge marasa tushe na rashawa da ke da nasaba da aikin Hunter Biden a Ukraine, a lokacin mahaifinsa ya kasance mataimakin shugaban ƙasa kuma yana jagorantar mu'amalar gwamnatin Obama da ƙasar da ke gabashin Turai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Laraba cewa samar da agaji a yankin Tigray na Habasha shine abin da zai sa a gaba. Guterres ya ce, ina sake jaddadawa, samun damar ba da taimakon agaji ba tare da ɓata lokaci ba da kuma gaggauta dawo da bin doka a wani yanayi mai tsaro da kuma mutunta 'yancin ɗan adam tare da share fagen samun sulhu na gaskiya da kuma ɗorewa. Guterres ya faɗi hakan ne a wani taron tattaunawa tare da shugabar kungiyar tarayya Afirka Musa Faki Muhammad. da yake amsa tambayoyin manema labarai Guterres ya ce yayi waɗannan kalamai ne ga Prime Minister Habasha Abiy Ahmed kuma akwai cikakke karbuwa daga Prime Minister na buƙatar fuskantar wannan alƙibla ranar 4 ga watan Nuwamba ne fada ya barke a yankin da ake rikici a arewacin Tigray tsakanin kungiyar ƴan tawayen TPLF da sojojin Habasha dubban mutane ne ake jin an kashe a rikicin wanda ya raba mutane sama da miliyan 1 da mahallansu ciki har da ƴan gudun hijira sama da 45,000 da suka tsere zuwa makwabciyar kasar Sudan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya ta ce Sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauyin sheka zuwa ta farkin demokradiyya kuma tana buƙatar goyon bayan kasashen duniya don shawo kan dimbin kalubalen tattalin arziki
to madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni Zamu fara ne da Jamhuriyar Niger inda a yayin da aka yi bikin tunawa da ranar yaki da cin hanci ta duniya a jiya Laraba 9 ga watan Disamba hukumar yaki da cin hanci a kasar wato Halsiya ta bayyana shirin karfafa matakan fadakar da jama'a game da illolin wannan mummunar dabi'a kamar yadda daraktan watsa labarun hukumar Attau Mutari ya bayyana a wata hirarsu da Salamu Munibarma a birnin Yamai
an yi wani kundi wanda za a yi kirki nan gaba na waye ma ƴan lakwal da mushinan lakwal da duk wani partner socio kai a waye ka ai sensibilization don saboda mutane su kama su gane miya cin hanci da rashawa tunda yakin wannan ba na Halsiya bane kadai dambu in yi yawa bai jami alhamdulillah Halsiya tana da mataimaka masu taimaka mata Union European ta zo tana kama saboda ta lura aikin da muke da gaske ne shugabannin Halsiya an yarda da su an sa aikin da suke da gaske ne kuma ana ganin sakamako ana ganin result ana ganin da abin da muke gani kuma an ka lura akwai American project shiga sun zo suna tare da mu akwai NDI suna tare da mu kai dai kungiyoyi daban-daban na waje masu kallon abu da idan rahama sun lura cewa Halsiya aikin take da gaske ne saboda wannan sun zo suna tare mu suna kama mu bana alhamdulillah duk da akwai coronavirus an yi aiki da yawa kuma ana cikin mu ka'idar ta yi mu cewa ta yi bincike mi rapport mu aje mai justice ta ci gaba da aiki kuma ka'ida ta ce dole justice ta ci gaba da aiki gaskiya ya rage amma wani cin hanci ke akwai wanda kowa yake tada mu shankalo da mutane ba so kuma kun san inda yake wanda kamar sama yake wani wuri wanda ya sha mutane ka kuma aka duba ƙasa sai kaga cin hanci wannan ne yau da gobe wani ba da sabili ne wani police ya tsada kai tambaye ka takardar ka bashi wani abu shi ma yana sha mutane kai shi ma nan wurin Halsiya tana ta nazari bisa yanda za ta yi tare da kama da sa hannun kowa wanda ya kamata wanda fice wannan aikin a samu a ciwo kan wannan matsala abin da ke so in ƙara jaddada nan wurin shine kun ce Halsiya aikin da take yi a justice kamar mutane suna kuka ba a samu biyan bukata kar ku shi komi babu tsoro babu sha da baya kowa ya san president Halsiya kowa ne yau Usman ba mutum bane wani wanda ake kewake kuma ɗan kewaye da shi duka rantsuwa su kai
yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda al'ummomin karkara a jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin kasar ke kokawa game da matsalolin da suke fuskanta musamman na rashin hanyoyi da kuma ruwan sha wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke kashe biliyoyin nerori domin samar da gadar sama a fadin jihar batun da ya jawo cece kuce al'ummomin yankin Cigari na cikin yankunan da ke kokawa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola
yanzu haka dai kamar wasu yankunan karkara al'ummomin yankunan Cigari Beti da kuma kayukan da ke makwabtaka da su a karamar hukumar fufuwar ta jihar Adamawa wanda akasarin su manoma ne na ko cikin mawuyacin hali sakamakon matsalar hanya da kuma rashin ingantaccen ruwan sha yayin ma wani ziyara gani da ido da muka je sai da ko muka dandane wahalar da al'umman ke sha
yanzu haka dai ina cikin wannan gari na Cigari kuma ina kan hanyar nan na Karlahi wannan ita ce tsohuwar garin Cigari kuma za mu ji irin matsalar da ke fuskanta musamman mata wuraren ababen mara rayuwa
da farko honorable Ladi Marafa tsohon kansila kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umma yankin na Cigari yace rashin kyawun hanya na fada mun su mutuka
to assalamu alaikum malam kai sunanka
Ibrahim Abdulaziz
malam Ibrahim Abdulaziz to nagode da ziyara da ka kawo mana a Cigari kuma muna kira da babban murya tunda ba wai sai mun fada maka tunda ka bi hanyar nan ba abin da za a ce maka hanya dai wanda shekaru da shekaru muna ma gwamnati kuka har yanzu dai muna so a share mana hawaye don hanyar nan koda a ce hanyar shanu ne ya kamata ya fiye kakkyau hanya ne wanda ba zai wuce kamar minti 20 daga Yola zuwa Cigari ba amma yanzu daga marraban Cigari zuwa Cigari ma sai kai awa daya zuwa awa daya da rabi kafin ka iso Cigari wannan ma in kana son sauki akwai hanyar daji wanda bai kamata mu bi ba don wannan hanyar dajin binta ma hadari ne
kamar shekaru nawa aka dauka naga kamar an san mu ne aiki amma kamar shekara nawa aka dauki nan a lokaci yana wannan aiki ne wannan hanya
to wannan hanya dai mu yanzu nace maka ga wanda suke ile kare mu kai maka
shi ma dake lokaci Malam Musa Abubakar wani direban mota ya nuna rashin jin dadin sa game da yadda ba a kulawa da yankunan karkara
to gaskiya muna da matsaloli kamar haka
kamar na me
farko dai muna da matsala akan hanya eh to akan hanya ne abin da yasa zan bada magana akan hanya saboda ina direba kuma ina gaskiya lamari idan ya kasance aka ce damuna ya kama wani gurin ma ba za ka samu daman shiga ka je gonan ka fuska yan aiki ba da mota mashin din ma sai zan maka wahala sannan idan aka ce kaka ya yi sauko amfanin wani lokaci sai mashin zai tsaya kuma da wheelbarrow a rika dauko amfanin ana kawo cikin gari
a nasu kalaman Muhammad Tukur wani dan kasuwa shi ma ko ya nuna takeicin sa ne ma da cewa
babban matsalar mu dai ba mu da hanya don shine wannan babban matsalar mu sannan da mu samu hanya kaga sai mu sare mu ga tsaro kuma muna
batun hanyar nan kan naga lokacin da kamar birji ne akan hanya wai ba kwa zabe ne
to muna zabe kullun abun da shugabanni suke ta fada za a yi muku zabe mu za a yi muku sai mu zo mu yi zaben amma kun ba mu ba a yi muna
bincike na nuna cewa kama hukumar fufore na da mafi girman fili da kuma yawan titunan karkara ko da yake duk kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta fufore abin ko ya citira to sai dai ku a wata zantawa da ne da shi kwanaki kwamishinan hakokin karkara a jihar Adama Honorable Abdullahi Frembe yace ai ba su mance da irin waɗannan tituna ba
to alhamdulillah Abdulaziz mu tunda Allah ya kama wannan wuri kamar yadda kowa ya sani ne mafi yawan al'umma a karkara suke da zama ba ma jihar Adama ba kusan ko ina a karkara ake da zama to in ba a manta ba kuma yanda kowa ya sani ne zaka samu saboda karkara ba a sa ido a kansu zaka ga mutane idan sun dauki aiki yan kwangila da ma wanda suke bangaren gwamnati ba za a sa ido ba har a zo ana karerayin cewa an kammala aiki kuma dauki kudi a ba mutum to mun yi nasara wajen ganin cewa duk wanda da suke almundana ba mu bar su sun ci gaba da yanda abubuwan da suke yi da ba kuma wasu ma mun mai da su je su ci gaba da ayyukansu.
Honorable Abdullahi Adamu Frembe kenan kwamishinan yankunan karkara na jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda za mu ji karashin hirar da shugaban tsarin yan Niger su ciyar da yan Niger wato Tuwazen reshen jihar Agada Salawale Arzuka yayi game da cika shekaru 4 da kirkiro wannan tsari. Bayan an ji muhimmancin tsarin na Tuwazen a shirinmu da ya gabata a yau za a ji irin muriyar da yankin Agada ya ci a karkashin wannan tsari
akwai eka wajen 200,000 wanda aka yi amenaje ta da aka tana don su don bunkasa noma rani akwai eka 400,500 na rijiyoyi da aka yi domin a samu ruwa moto pump wannan da ban ruwa wajen da muka samu cikin shi a gari wajen 953 wanda duka kuma wannan ga halin manoma suka taiwa eh wanda project ne suka wata mako gwamnati ta kawo wata sarrafin program kai hatta ONG wani su ma sun kawo gudunmuwa a gani ko ka san ko wannan abun ba garin aiki ba ko mun samu a wannan sai tadi me ake ce musu kamar wata wani gini ake domin a samu ruwa shiga cikin kasa kasa ta sharawa kiran kasa a zakin noma wajen 21 muka samu wanda aka yi sabi muka samu duk wanda aka gyara sai kuma mun tauki shi ma da aka yi tare shi domin a kwantar da ruwa a yi noma na noma rani a gani ko in muka dauki wajen abun da ake ce mata su California wannan tiyuti wanda ake shin huda da mun ruwa abun da aka samu wajen 200,000 muka samu shi duk abun da wanda kan nake kudin tama duk ga numan wasu kawa eh wanda san suna aiki da su amma ka dauka wajen shin ruwa 200,000 ka gani ko kasan ko shi kiwo ai babu zaba ka hin ma antai an kai ka wajen harkar dabbobi shin ruwa 200,000 akwai ma abun nan magani na maganin kwari wanda muka samu wajen litar 734 muka samu ton 73 na iri a gane ko muka samu ton 3315 na angare duk cikin jihar na ta agarsa wanda muka samu kuma ton 138 na iri domin maganin noma rani wani in karuti ne shu ne albasa ne duka mun samu cikin shan cikin shekaru huɗu da muka zance a gane ku don sai in dawo sa ga wajen shan ruwan dabbobi da muka zance yanzu wajen hudu abinda dubu mu aka huda wajen miliyan guda da 128,200 wanda aka hudu na shan ruwa ka in ka ɗauka wajen wake tumaki abinda muka samu wajen miliyan uku da 138,000 wanda aka yi hudu in ka ɗauka wajen raƙuma 113,300 in ka ɗauka wajen kuma abinnan shuka abinnan ciyawa ta abincin dabbobi wajen eka 630 aka yi noma a cibiyar dabbobi kusa ƙarshe a gane ko akwai abinda ake cewa wannan wutar da sa da sauransu su abinda muka samu 10,300 to kaga dai a taikace ban ba ka ma gaba ɗaya ba da abubuwan da yawa ne ina ce gaya ma duka sai mu kai ɗauki lokacin da zan maka su amma mun rubuce suke kuma wannan wai ba ganau ne ba shi ta ji sai da muka bi kowane service kowace project kowace program su ba mu sakamakon aikin da suka yi.
To fa kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaram. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun dage haika don ganin sun yi galaba a zaben kananan hukumomin kasar na ranar 13 ga watan nan na Disamba, yayin da wasu daga cikin su ke jiran zuwa ranar 27 ga wata don fafatawa a zaben yan majalisar dokokin kasa. Kodayake ba wannan bane karon farko da nakasassu ke shiga zaben kasar ta Nijar, alamu na nunin yawan yan takarar da suka hada da maza da mata a wannan jikon ya zarce wanda aka saba gani a can baya, abinda ake alakantawa da canjin tunanin da aka samu a kawunan jama'a. Shirin na kasa ba kasawa ba ya tuntubi Muhammadu Murtala Muhammad, daya daga cikin yan takarar majalisar da'irar Maradi, domin jin dalilansa na shiga wannan fafatawa.
Sunana Muhammadu Murtala Muhammad, ni mushen lokal ne wanda yake aiki babban ma'aikata da take kula da kananan lokaloji na Maradi. Sannan kuma ni mutum ne wanda nake dauke da nakasa da ta shahi idanu kamar ina da rishin gani. Alhaji Sule, ka san tunda ake siyasa a cikin Niger, in ka dauka mu mutane masu nakasa mun zamanto kamar ƴan rakiya ne a kullum. Mun zamanto mutane waɗanda kullum sai dai a da hutu a dan muna. Sannan na biyu kuma ya zamanto a ba mu incin ko kuma mu san da muna da inci na zaben ɗan takara waɗanda muke so, waɗanda muke gani in mun zaɓe su za su yi muna ayyukan da sun ka dace. To wannan shi ne dalilin da ya sa mun ka kuso cikin siyasa mu ma gadan-gadan. Domin kullum sai a ce tausayin mu ake gani, alhali mu kuma ɗan adam ne kamar kowa, kuma muna da inci kamar kowa. Sannan kuma mu ma muna iya kawo namu taimako namu kokari cikin sha'anin ciyar da kasa gaba.
Na'am.
To dan me yasa mu ba za a bar mu muma mu gwada ba?
Shin kai din nan dan takara ne na nakasassu ko kuwa dan takara ne na baki ɗayan al'umma?
To sai in ce ni dan takara ne na baki ɗayan al'umma, amma dan takara ne na musamman na su mutane waɗanda suke masu na ƙasa. To za ni kiyaye dukkan haƙƙin kama waɗanda suka zaɓe ni ne, tunda zaɓe ai ba mutane masu na ƙasa ɗaya ne za su zaɓe na ba. Kenan za ni aiki ne da sunan dukkan al'umman mutanen garin Maradi. Insha Allah.
To ya kake ganin za ka iya fafatawa da sauran mutane waɗanda su suna da cikakkiyar lafiya alhali ga ka kai kana da naƙasa?
To Malam Sule Barma, kai kuma
shi kasa harka kasance a kaman cikin majalisa ta da'ira ta da'ira kuma da Maradi abu ne yawanci wanda kama 'yan takaran suna karkashin wani parti ne. To Allah ya kaddara ni kuma ina karkashin parti na CPR Inganci, wanda Mamman Kasim Mukhtar yake jagoranci lokacin zaɓuka na wance na 2006. Yace in Allah ya yarda yana son mu azu takara, kuma shine bana dai Allah ya isa ya tabbatar da shi muka azu takara. Su waɗanda za mu tai tare, dama tare muke nan ga aiki da su, tare muke kamfe, tare muke dukkan abubuwa. Sun san da na zo ne da sunan mutane masu mutane talakawa, kuma muhimmin abin ga na musamman kuma shine zan cewa mutane masu na ƙasa. Ya zamanto kuma duk abin da za mu hidi wanda zai yi zamanto na kiyaye da kare haƙƙoƙin talakawa masu na ƙasa, kuma insha Allah zai samu shiga.
Kana ganin za ka samu yarda daga wajen talakawa? Ana ganin kamar kuɗaɗe kan yi tasiri sosai a lokacin zaɓe.
Ka san abinda zan ce maka Malam Sule, duk waɗanda muke aiki tare da su, tunda shi ma kankan shi irin ƙoƙarin da ya san nake bada da himma da kuzari na ganin yadda za mu yi mu taimaka ma kanmu da kanmu kamar mutane masu na ƙasa, mu kwato haƙoƙinmu, sannan kuma mu gyara ma kanmu rayuwa ta mutane masu na ƙasa. Shi yasa ne ya ba da sunana, ya zaɓe ni, ya ce ni azu takara ta a wannan mai ake ta matsayi na kandida na Zil'in Maradi. Ina da goyon baya na abun da ya shafi talakawa. Na san da an ce musu wane ne ke takara, su suna bayana insha Allah.
To masu sauraro, a nan za mu dakatar da wannan shiri, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin baƙonmu Muhammadu Murtala Muhammad da duka abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Sulaiman Muni, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
The Chronicle da mu so ma sharhin jaridun na yau, kuma a cikin kanan labaranta wannan labarin ne wata mace mai juna biyu ta kadawa akufa addu zabinta kan ta shiga ɗakin haihuwa. Jaridar ta ce an samu rudani da tashin hankali a kofija yankin Suhum, inda wata mace mai shekaru 40 mai juna biyu Madam Elizabeth Ochire dake Nakuda ta yanke shawarar lallai sai ta jefawa shugaba akufa addu kuri'anta kan ta tafi asibiti. Masu dai kada zaɓe a cibiyar zaɓe na Kofija Presby School waɗanda ke cikin layi suna jira jefa kuri'an nasu sun yi mamaki yayin da motar taxi ya kawo wannan mace da ke cikin Nakuda ta shiga layi ta jefa kuri'arta wa shugaba Akufo Addo. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ce ita ce babban jaridar kasar Ghana. Kanan labaran nata sun jeri ne kamar haka. Hukumar zaɓe za ta bayyana sakamakon zaɓen da ƙarfe 5 na yamma, sai kuma NDC ta nace cewar ta lashe kujeru 141, sa'annan kuma jam'iyyar NPP ita kuma tana faɗan cewar ta lashe kujeru 135 daga kujeru 267, sa'annan Sheila Battles ta lashe kujerar Abule Kumanov. NDC fukuwa suwa ita kuma har yau ta lashe kujerar da take wakilta a majalisa na Aguna East, sa'annan Osla Uso ita ma ta lashe kujerar ta. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaitu. Kasar Ghana ta sake kafa wani tarihin zabi. Jaridar ta ce yayin da yanayin siyasa na kasar nan yayi zafi kamar rana. Yawancin mutane da suka hada da kasashen waje na tunanin kasar Ghana na shirin shiga zabe mafi muni a ran 7 ga watan Disamba, dan haka aka rinka shirye tarurruka daban-daban domin wayi kan jama'a da mika sakonni na zama lafiya da walwala wadda yayi aiki yadda ake bukata. Zaben da an kai a ranar Litini an sifata shi a matsayin zabe mafi kwanciyar hankali a baya-bayan nan, kuma ɗan sa ido na kasashen waje sun gaskata hakan din. Al'umman garin Bulengi da ke cikin mazabar Buli a mazabar wata yamma ba su shiga zaben shugaban kasa da na mambobin majalisa da aka gudanar ba saboda gazawar gwamnati wurin sanyawa unguwar wutar lantarki daga kasar. Unguwar ta ajiye kwalaye a bakin kofar shiga cikin garin da aka rubuta wallahi ya sauke ku lafiya Bulengin, babu fitila, babu zaben shekara ta 2020. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaishe ka Ridwan, za mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Babu wanda ya mamaki bayan da sha'awar da gwamnatin Cuba ta nuna wajen tattaunawa da matasa masu zanga-zangar lumana ta zama na ɗan takaitaccen lokaci. Kasa da sa'o'i 24 bayan da ganawar da aka yi tsakanin wakilan masu zanga-zangar da mataimakin ministan al'adu Fernando Rogers, sai kawai gwamnatin ta yi watsi da damar da ta samu ta mutunta 'yancin mutanen Cuba. Rogers ya soki masu zanga-zangar, ya kuma yi watsi da damuwar da suka nuna kan yadda ake tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma yadda 'yan sanda ke addabar ma'abuta fasaha masu ra'ayin kansu. Da dama daga cikin masu zanga-zangar 'yan ƙungiyar San Isidro ne, wacce mahaɗa ce ta marubuta, masu zane-zane, mawaka da kuma sauran 'yan ƙasar waɗanda suka harzuka da irin matsin lambar da gwamnatin ƙasar ke daɗa yi, ciki har da dokar da ta wajabta ma duk wani ma'abucin fasaha yin rajista da gwamnati. Kwanan nan masu zanga-zangar suka nuna rashin amincewarsu da zartas da hukuncin da aka yi ma wasu fitattun mambobin ƙungiyar ba tare da bin ƙa'ida ba, ciki har da mawaƙin nan Dennis Solis Gonzalez, saboda kawai ya bayyana ra'ayinsa. Gwamnatin ta sha sa Solis gaba saboda kawai yana amfani da 'yancinsa na bayyana ra'ayi ta wajen yin Allah wadai da irin tauye haƙƙin ɗan adam da ake yi a Cuba. Suka kuma kama shi ranar 9 ga watan Nuwamba. Gwamnatin Cuba ta hana Solis magana da kowa na tsawon kwanaki 3 kafin ta jefa shi kurkukun tsawon watanni 8 saboda ƙagaggiyar tuhumar nan da suka kira raina hukuma. Hukumomin Cuba sun kama ɗimbin 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam masu neman bayanai game da shi ko kuma kiraye-kirayen a sake shi. Duk da tsatsauran mataki da gwamnati ta ɗauka, an ci gaba da zanga-zanga game da halin da yake ciki da kuma rashin 'yancin faɗin albarkacin baki. Haka kuma 'yan sanda sun ci gaba da kai samame da kuma kame. Jama'a a matakin ƙasa da ƙasa sun bayyana rashin amincewarsu da wannan danniyar, ciki har da ƙungiyar Amnesty International. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗauka ƙwaron matsayi. A wani rubutaccen bayani, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na mai Allah wadai da yadda gwamnatin Cuba ke kuntata ma 'yan raji waɗanda ke zanga-zangar lumana, ta nuna rashin amincewa da jefa mai kare 'yancin ɗan adam Dennis Solis Gonzalez kurkuku. Muna kira ga gwamnatin Cuba da ta yi watsi da wannan hukuncin da aka yi cikin rashin adalci da kuma sake shi ba tare da wani sharadi ba. Gwamnatin Amurka na tare da mutanen Cuba, kuma za mu ci gaba da yin tur da irin wannan mummunar kuntatawar da ake ma mutanen Cuba waɗanda ke amfani da 'yancinsu, a cewar sakatare Pompeo. Ya ƙara da cewa, muna kira ga aminanmu mabiya tafarkin demokradiyya a faɗin duniya da cewa su tashi su yi ca, su kuma maida batun mutunta 'yancin ɗan adam sharaɗin yin hulɗa da gwamnatin Castro. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.